Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 1 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya shelanta mamaye yankuna hudu na Ukraine, duk da cewa Ukraine ta sanar da cewa sojojinta na samun gagarumin sakamako a gabashin kasar. Mutanen da ke zaune a yankunan Luhansk da Donetsk da Kherson da kuma yankin Zaporozhia sun zama ƴan uwanmu na har abada, inji Putin yayin wani jawabi jiya Juma'a a Kremlin. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya mayar da martani a cikin jawabinsa na faifan bidiyo da yammacin jiya Juma'a, inda ya ce, "Mun samu gagarumin sakamako a gabashin kasarmu, kowa ya ji abin da ke faruwa a Liman." Ko a lokacin da Putin ya ci gaba da mamayar jiya Juma'a, sojojin Ukraine sun kewaye ɗaruruwan sojojin Rasha ɗaya daga cikin manyan sansanoninsu da ke arewacin Donetsk, kusa da birnin Liman. Shugaban masu goyon bayan Rasha a lardin Donetsk na ƙasar Ukraine, Denis Pushilin, ya amince da cewa dakarunsa sun rasa cikakken ikon wasu ƙauyuka biyu a arewa da gabashin birnin Liman, lamarin da ya bar sansanin aka yi wa rabinsa ƙawanya. A ɗaya ɓangaren kuma, Amurka da Rasha sun cancanci juna da zarge-zarge a taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a game da batun yin zagon ƙasa ga wani babban bututun iskar gas da Rasha ke amfani da shi wajen samarwa ƙasashen Turai makamashi. Tsakanin ranakun 26 da 29 ga watan Satumba, fashe-fashe sun haifar da hujewar bututun har wuri hudu a cikin bututun Nord Stream 1 da wasu biyu da ke shimfiɗe a ƙasan tekun Baltic. Amurka da tarayyar Turai da NATO da kuma Rasha duk sun amince da ɓarnar ɓullewar bututun iskar gas ɗin na nuni da zagon ƙasa ne ya haifar, sai dai ba su amince da ra'ayin wanda ake zargin ya aikata ba. Rasha ta buƙaci taron kwamitin sulhu don tattauna matsalar bututun. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Koriya ta Kudu sun ce Koriya ta Arewa ta sake harba wasu makamai masu linzami guda biyu a cikin teku a yau Asabar, lamarin da ya ƙara ba ta damar samun nasarar harba makamanta a bana. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda biyu masu cin gajeren zango daga yankin Pyongyang zuwa cikin ruwa da ke gabar tekun gabashin kasar, a cewar sojojin Koriya ta Kudu waɗanda ke bin diddigin harba makaman. Koriya ta Arewar ta harba makamai masu linzami guda shida a cikin wannan makon, ciki har da wanda ta yi kafin da kuma bayan ziyarar mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris zuwa Koriya ta Kudu, yayin da ta kai ziyara yankin da aka ware domin raba koriyoyin biyu. Har sai Allah wadai da mummunan mulkin kama kariya na Koriya ta Arewa, kuma ta ce harba makaman a zahiri tsokana ce. Ƙungiyar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Open Stadium ta yi kira ga hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA da ta fitar da ƙasar Iran daga gasar cin kofin duniya da za a yi a Qatar a watan Nuwamba saboda yadda ƙasar ke cin zarafin mata. A wata wasiƙar ta aike wa shugaban hukumar ta FIFA Gianni Infantino a ranar Alhamis, ƙungiyar ta ce mahukuntan Iran na ci gaba da ƙin barin mata magoya bayanta shiga cikin ƙasar duk da matsin lamba daga hukumar wasan. Hukumar FA ta Iran ba kawai mai hannu da shuni ce ta laifukan gwamnati ba, barazana ce kai tsaye ga tsaron mata magoya bayanta a Iran da kuma duk inda tawagar ƙasar suke takale da a duniya. Ya kamata ƙwallon ƙafa ta zama wuri mai aminci gare su baki ɗaya, wasiƙar ta ce. Ta ci gaba da cewa, saboda haka a matsayinmu na masu sha'awar ƙwallon ƙafa na Iran, yana da matuƙar nauyi a zuciya, dole ne mu nuna matuƙar damuwarmu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu kawo muku karin bayani dangane da abin da ya biyo bayan farmakin da rundunar sojan saman Najeriya ta kai akan tungar dan ta'addan nan, wato Bello Turji, a gabashin shinkafi na jihar Zamfara.
Suna na Bello Turji. Yanzu da zamu ga doka tambaya shin ta yau an yi wata ya kai 5 ko 6 ko 8 lokacin da muka ce mun yi alƙawari ba a saki zashi mutum, ka taba ji ka tambayi hukumomin su da sarakunan su da kodina su an taba wani
mun yaba mu gwamnati da ta kai hari domin ta fatattaki wayannan yan ta'adda da suke damun mutane. Dama haƙƙin gwamnati ne dukkan talakkan da yake Najeriya ta kare shi, ta kare rayuwar shi, ta kare mutuncin shi, kuma ta kare dukiyar shi. To amma babban illa shine idan har gwamnatin tarayya domin ta fatattaki wayannan yan fashi domin su bar talakkai ya zauna lafiya, su yi shirin da idan suka kai harin nan ba za su saki daga kafa ba, sai an yi kamar wata guda ana kai hari. Amma a je a kai hari kwana ɗaya, kwana biyu a dawo, to mutanen nan fa ba kashe su za a yi ba, ba kashe su ake ba, ba kare su ake ba.
Ya aje makamai na ya aje komi na shi ya ce a gungumen zaman lafiya yanzu an zo an tarwasa shi, an tarwasa gidansa, an tarwasa mutanensa, don haka a saurari abin da zai biyo baya. Yanzu duk wani talaka da a wannan yanki wanda yake zama a wannan yanki yana daure da ciki saboda menene abin da zai biyo baya.
To madalla, a makon da ya gabata rundunar sojojin saman Najeriya ta kai wani mummunan farmaki a tungar dan ta'addan nan, wato Bello Turji, wanda a baya yayi kirarin aje makamai domin a samu kwanciyar hankali. Bayan dai an kai wannan hari ga tungar tasa, Bello Turji, wanda ya sha da kyar, yayi karin bayani.
Suna na Bello Turji. Yanzu da zamu ga doka tambaya shin ta yau an yi wata ya kai 5 ko 6 ko 8 lokacin da muka ce mun yi alƙawari ba a saki zashi mutum, ka taba ji ka tambayi hukumomin su da sarakunan su da kodina su an taba wani talakayen ka kisan illa ko an taba garkuwa da wani, ko kuma an taba ba
da wani da an yi shiru gaskiya?
Yanzu na baka na tun yanzu an kawo ma hari na baka wata guda da kanka zan sake kiran ka in tambayi ka bi ke ta yaran. Sako na guda ne mai muhimmanci. Bello Turji an san shi. Ya gina gida an zo an kone. An kashe mai rayukan yan uwa. Yana wa gwamnati bushara. Ana tabbatar ni ma da an ka sa ma gida na wuta ni ma ina da hurumin da zan sa na wuta gidan wani. Amma in gwamnati ta yi magana a kan wanga abu a zo mu bari mu zauna lahiya, ta bar mu mu zauna lahiya tsakaninmu da talakawan mu. Mun yi ta murna, mun yi ta farin ciki. Na in gwamnati ta tana ganin rayukan mutanen da take dauka na mu alheri, to mu kuma ganin muke muna iya taimaka mata da sauran ciki kawai a cigaba da yi. Ta fahimta ko ta abin da take bukata mu lahiya muke ta waje mu, saboda wannan abu ai mai hankali bai dauka, sai ka zo saman jirgi da karamin yaro da mace da wani abu ka kashe.
Tun dai daga lokacin da sojin saman Najeriya suka kai wannan hari, yankin na shinkafi ya kwan fada cikin wani sabon tashin hankali, kamar yadda masu ruwa da tsaki ke shaida mana.
Sunana Dr. Suleiman Shu'aibu Shinkafi, na shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama kuma memba a cikin babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya. Mun yaba mu gwamnati da ta kai hari domin ta fatattaki wayannan yan ta'adda da suke damun mutane. Dama haƙƙin gwamnati ne dukkan talakkan da yake Najeriya ta kare shi, ta kare rayuwar shi, ta kare mutuncin shi, kuma ta kare dukiyar shi. To amma babban illa shine idan har gwamnatin tarayya tana so ta yi amfani da wannan dama da Allah ya bata domin ta fatattaki wayannan yan fashi domin su bar talakkai ya zauna lafiya, to gaskiyar magana su yi shirin da idan suka kai harin nan ba za su saki daga kafa ba, ba daga kafa sai an yi kamar wata guda ana kai hari. Amma a je a kai hari kwana ɗaya, kwana biyu a dawo, to mutanen nan fa ba kashe su za a yi ba ba kashe su ake ba ba kare su ake za su saki dawo mana mu kuma talakkawa mu sha wahala su kashe mu su kama mu sai an karbo mu ko kuma ma in su kama mu su kashe ko kuma su zo su yi kan bai wa da wabi su ta halbihal don haka abun da ya faru kenan a shinkafi shekaran jiya an kai hari amma harin akai kwana biyu ana kai harin duka ga harin nan kwana biyu ne kuma harin nan bai isa ya warga zadun mutanen nan kuma mutanen nan za sun ji haushi suka zo jiya sun je maberaya suka kashe mana mutum hudu halbi suka yi kisan gilla suka yi ajiyawa suka je suka kashe mutum hudu bayan sun kashe mutum hudu a ajiyawa suka je suka tare mota ambulance wanda take dokan mara lahiya tana kaiwa guso kuma suka tare suka halbe wanda aka doko bai da lahiya bayan wannan kuma akwai motoci guda uku da suka biyo hanya za su zo a shinkafi don an juye su an tafi da su yanzu haka suna can kuma wannan abun tashi hankali lokacin bamu da wannan matsala kamar akai wannan halali mutanen nan sun zauna sun ce kowa ya je noma mutanen mu sun je dukkan su ba wanda bai noma ba an je a gonaki kowa ya je gona ana noma ana abubuwa jin dadi ko yoshi kana iya tafiya shinkafi da karfi daya na dare kana iya tafiya da karfi 11 na dare kana iya tafiya da karfi 10 na dare ka je shinkafi daga guso ka je shinkafi daga kaura ka je shinkafi daga moriki babu abun da zai same ka domin an riga an zauna shi turjin nan ya tsawaci mutanen shi kada su saki halbin kowa kada su saki kama kowa kada su saki kashi kowa to amma in gwamnati ta ce za ta yake shi ba mu ce a'a ba saboda shi mai laifi ne to ta je amma ayi shirin da in an ka fara yaka sai kar a bari a ta tafiya a ta yaki ne sai an yi wata biyu ko wata uku ana yaki ne sai an katabe shi gaba ɗaya amma muddin ba a yi haka ba to gaskiyar magana mu muna cikin matsala domin mutane za su zo yara za su zo su kama kashe mu su kama mana illa su kama mana ta'adi su kama mana mutane su kwashe mana dukiyoyi saboda suna ganin don su ne aka don mu talakawa ne aka zo aka yi musu hali kuma hali ba mu muka kai shi ba so gaskiyar magana gwamnatin Najeriya ta yi shirin da za ta yi ta tabbatar da cewa ta shirya kamun ta kai hali ta shirya harin nan ba tsayawa ba takabtawa babu lokacin da za a tsaya sai an ga babu kowa wurin nan amma don a je a yi guhu wai a je a sake ba mabammai kwana ɗaya kwana biyu a dawo to ai ko mu nan mu kuma in muku ka tafi za su saka mana wannan ba mabammai kuma gashi ne sun fara saka mana yanzu hanyar ba a bi hanyar shinkafi ba a bi an samu matsaloli har an yi ya kuwa cewa kada kowa ya tafi gona domin aka tafi gona za su iya kama mutane kuma za su iya kashe mutane ku duba ku ga wanda aka kashe bayan Allah ba su ji ba su gani ba a ajiyawa me yasa ba a je an ka tare su lokacin da aka kashe su ba a tare su a hana su kashewa ba zai yi ba to wannan hali mu ba masifa yake jawo mana don haka in dai gwamnatin tarayya ba ta shirye cewa za ta ci gaba da wannan hali ba to amma ba halin gaba ɗaya a daina kai halin gaba ɗaya mu zauna lafiya domin gaskiya mu mun samu zaman lafiya kai wannan hali ya kawo mana masifa gaskiyar magana kenan
comrade Ibrahim Ahmad Janyawo jagora ne na wata kungiyar da ke rajin neman zaman lafiya a jihar Zamfara
Malam Hassan wannan matsalar da sojoji suka yi barin wuta ga waɗannan mutane masu addabu al'umma ina ce ka ji hirar da aka yi da shi turji din da kanshi na cewa lalle an rusa gidansa an kuma kashe mutanensa da kuma iyalansa da yara da ƙanana so babban matsalar da za ta shahi mutanen yankin shinkafi zurmi birnin magaji guda biyu ce gwamnati ta yi wannan aiki ya kamata a ce zai dore kan daga sojojin ƙasa tunda ita ta yi amfani da sojojin sama ne amma yanzu mutane sun riga sun yi noma sun dauke wasu kayayyakin nomansu daga dazuka saura na can an tada waɗannan mutane da suka yi sulhunta da gwamnati da aka ce an samu zaman lafiya a wannan yankin har mutane suna zuwa gona so yanzu an bar su tare da mutanen nan gwamnati bata sake komawa ba ta yi barin wuta ga mutanen turji bata koma ba kuma ta dauki wannan abun ya zama sustainable aka ci gaba da yi ne ya dore so lalle al'umma wannan yankin yana da wahala yau su koma gonakinsu su kuma dauki kayayyakin gonakinsu saboda muna cikin damana an kaji yanayin da mutane suke ciki duk talaka abun da yake ciki da mana ya samu abun da zai noma kuma ya taimaki kansa ya taimaki iyalansa shi an makasudin duk wanda a wannan yankin lalle sun yi noma kuma sun dauko kayayyakin noman su wasun su irin su gero da sauran abubuwan da suka kai lokaci. So ba amma yanzu ina hasalin gwamnati za ta ci gaba da daukan mataki na yadda ta dauki mataki a gaba shine babban matsoron mu da kuma babban abin da zai iya biyo baya bayan abin da ya faru da gwamnati ta tafi ta yi barin wuta ga wannan daba ta turji saboda hirar da aka yi da shi in ka saurare ta zaka ji bayanan da yake cewa to yanzu gwamnati ta yaudare ta gwamnatin jiha da gwamnatin kasa ya aje makamai ne ya aje komi na shi ya ce a gungumin zaman lafiya yanzu an zo an tarwasa ce an tarwatsa gidansa an tarwatsa mutanansa don haka a saurari abin da zai biyo baya yanzu duk wani talaka da wannan yanki ki yana daure da ciki saboda menene abin da zai biyo baya kuma gwamnati idan bata yi kokarin ci gaba da waɗannan al'amuran ba da ta dora ma kanta nayi so lalle zai haifar da abubuwa masu muni waɗanda ba mu fata su faru muna fatan gwamnati ta yi kokarin sustaining din wannan ne wutar da ta fara yi sannan kuma ta sa sojojin kasa su bi wannan ne mutanen don a ga an kai karshen wannan matsala gunda ya kai zurmi ya kwato cikin birnin Magaji har wani yanki na kauran Namuda sune babban matsalar da muke fuskanta yanzu abin da ya biyo baya amma shi sun dauki alwashin cewa lalle a tsikirare abin da zai biyo an ba daukan mutane wannan yankin amma akan barin wutar da aka yi yau a yankin Moriki an dauki wani alkali Najeriya an tafi da shi ana magana ya za a ya sako shi so kaga duk irin waɗannan abubuwa ne waɗanda gwamnati za ta rinka la'akara da shi da kuma sanin yadda za a kawo ƙarshen wannan matsala don talaka ya samu mahita ya kuma samu abin da zai yi saboda shi kanshi Turji abin da yake magana ai idan gwamnati ta yake shi shi wanda zai huce fushi a wurin sa so talaka ne talaka kuma wanda ke zama wannan yanki wanda yake neman me zai ci wanda yake noma yake kuma mu'amalar yau da kullun ta kasuwa da al'amuran da yake yi don ya sustain rayuwa so kaga wannan matsala ce babba da gwamnati ya kamata a ce idan za ta yaki mutanen nan to ta yake su gaba daya ba wai ta yi wani yanki ba ai ce an yi kuma a bar wani
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Hassan mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Tuwa gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da saki saduwa da ku cikin shirin nan na dadan gari shiri ne na hadin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas a yau dai mun lula ne fadar mai martaba sangarin Iga dake karamar hukumar Nasara Igon a nan jihar Nasara Alhaji Idris Bola Muhammad da farko zamu so ka bamu takeitaccen tarihin wannan masarauta ko kuma gari na Iga
shi masarautar Iga mu gwandari ne wato asalin mu Hausawa ne daga Kano kowa ya sani yanda gwandari suka bar garin Kano a matsayin Hausawa mafi yawan tarihin gwandari za ga ya taso ne daga lokacin sarki Muhammad Rumfa to iyaye da kakanni akan an so a tilasta su bar al'adun su na gargajiya wato rawa shine suka gangaro kuma su bayan rawa su mafarauta ne masu neman alaliyan kansu to suka gangaro sun bar kasan Kano an zo an zango a karshe to ba wai ko mutum daya ko mutane biyu sun zo ne a tawaga suka zo karshe Allah da yake kunsa ko rikicin shugabanci ne ko kuma kowa na so nima alaliyansa ne daga wajen sai haka bazu to a wajen kowa ya kama nashi dan uwa mu mutane Iga na al'adar mu da kuma zamantakewar mu muna da kyakkyawan dangantaka da mutanen Arusu suna kokona local government daga wajen shi babban dan wato sarji Iga mamman kenan shi da kaninsa suka bazu sun gangaro kudancin karshi sosai to a wajen sai ya bar Kane a can dajin Arusu wato a koko na local government kenan shi ya gangaro ya zo wajen da ake kira Igga yanzu ya zo yana farauta yana kamun kifi yana noma so shi Kane nasa bai san wajen da shi wan yana nan ba ana nan labari ne ko ya dai a yanda tarihi ya nuna sai Kane ya zo a kulo ya ga wan a shi a wajen da ake kira Igga yanzu sai ya ce ai gashin sai kusan duka garin Gondari suna kira mu Aiga abu da tura mulkin mallaka in sai su ce Aiga sai sun ce Igga sai suka gajarta da kalman daga Aiga sai Igga domin duka garin Gondari har yau sunan kenan Aiga Aigashi wato Aiga har yanzu haka yanda ake kira mu amma a ta sunan turawa irin da turawa suka ba mu Igga shi wa da Kane ya zo ya same shi ya bashi dabu ya bashi babashi sai yana ce ai na ce ko kara su to shine aka samu sunan Arusu so har yau akwai kyakkyawan dangantaka tsakanin mutane Igga da Arusu al'ada ne rawa ne kai ko aure ake yi mutumin Igga yana da kwarin guwe tafi yi abin da ya ga dama Arusu haka ma mutumin Arusu yana da abin da ya ga dama zai zo ya yi a ta sarauta mutumin Igga yana yi nadama mutanen Arusu domin ya doke mutumin Arusu Kane shi ne kuma haka mutumin Arusu ya doke mutumin Igga wansa ne yadda aka samu tarihi
to kaman wannan masarauta na Igga akalla ta kai shekara nawa kenan da kafuwa
masarautar Igga yanzu ta kai shekara kusan 500 da wani abu da kafuwa domin masarautar Igga kusan masarautar Gondari kusan ɗaya ne domin tun lokacin sarki Muhammad Rumfan da aka bar Kano aka bazu an zo karshe yanda kowa ya kama dan wansa suka bazu sun kafa garuruka haka Igga ma so Igga yanzu da kafuwan ta fi shekara 500
kaman kai sarki ne nawa ne yanzu a wannan gari
ni yanzu ni ne sarki na 13 a Igga
wani irin mutane ne suke wannan gari bayan Gondari da kace shi ita ce kabilar ku akwai wasu kabilu waɗanda suke cakuɗe da ku a wannan gari na Igga
ya akwai muna da Egon muna da Fulani muna da TV muna da kabilan Platon nan suna tare da mu akwai kabilu da dama a Inyamurai ma suna tare da mu so gari ne ya akwai kabilu da dama a wannan gari amma mu ne masu ainihin gari wayansu duk sun zo sun same mu ne
kaman wace irin sana'a wannan gari ta shahara akai
iyaye mu abinda suka shahara akai kenan farauta da noma to amma yanayin zamantakewan garin domin ya kewaya ne da ruwa so daga baya aka zo aka kwadeta maganan kamun kifi dalilin da a yau kirari Igga kenan Igga turakan kifi
dama zan tambaye ka shin kuna da wani kirari ne na gari na
musamman duk yanda ina ji an nasarawa nan ne kowa zai maka in ka ce zaka je ga zai ce Igga turakan kifi amma ainihin iyaye da kakanni sun zo farauta ne da noma amma daga baya an zo an shiga harkar kamun kifi kuma kowa a jihar Nasarawa an samu da sana'an kifi dalilin da in ka ce zaka je ga zace Igga turakan kifi
to bari mu duba kuma batun irin kalubale da ke addabar al'ummar Igga shin kaman da ni da menene matsalolin ku da kuke bukatar gwamnati ta magance mu
muna da kalubale da dama wato babban kalubale shine magana hanya mu mutane Igga rokon farkon da zamu mago ne shine su dube mu da idon rahama bayan wannan sai magana makaranta yanzu secondary school da aka iya cikin gari Igga sama da shekara 20 yanzu ita har yanzu ba wani structure hakan da gwamnati ta ce ta gina mana duka community effort ne wanda mu ne muka yi gaya mun gina muna roƙon arziki mai girma gona ya taimaka mana ya gina mana kai ko a block of classroom ne a secondary school na Igga zai taimaka mana ba kaɗan ba in Allah ya yarda in gwamnati tana ji wannan kukan da muke yi wallahi ba zai ɗauke musu wani babban kudi ba
to batun kaman ruwan sha da kuma harkar tsarufa ba ku da matsala
maganar ruwan sha gaskiya fi sabila ba mu da matsala domin shi mai girma tsohon gwamna boho kusan guda 7 ne mana wannan gari boho in maganar ruwan sha ba mu da matsala to maganar tsaro dai kusan abu ne da ya shafi duniya gabaɗaya ba ma Nasarawa state ko Igga ba wannan abu ne wanda kusan kowa na fama da shagidansa sai dai roƙon Allah sai dai kuma mu ma sarakuna muna da namu role da zamu play domin ba za mu bar gwamnati ita kada maganar tsaro ba dole mu ma sai mun bada goyon baya mu ma yaran mu gargadi maganar zaman lafiya kuma mu tarbiyyantar da su yanda ya kamata in ba haka ba maganar tsaro mun ce zamu bar magonati mu kade ta magance maganar tsaro to fi sabilillah ko ma gonati adalci ba eh maganar tsaro magana ne wanda ya shafi kusan ko taina
kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio da talabijin na jihar Nasarawa wato NBS Lafiya ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai anjima.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu.
Bye.
haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da adawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku, wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.